Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Satumba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Ashirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Batun dumamar yanayi shine yafi daukar hankali a taron Majalisar Dinkin Duniya. Tsohon magajin garin Manila zai shiga takarar shugabancin kasar Philippines. An samu wata girgizar kasa mai karfi a Australia.
Kuwa cikin shirin har ila yau za ku ji yadda Majalisar Dattawan Najeriya ta ce tana duba yadda za a yi wa dokar fansho garin Bawul. Dan a magance korafe-korafen da 'yan fansho ke yi game da tsarin da ake biyan su, yayin da wani gungun 'yan fansho na 'yan sanda ya gudanar da zanga-zanga a Abuja.
Na yi na dama shiga ake ɗan sanda, tunda na san cewa haka ne karshe na ake ɗan sanda da ban shiga ba. Kuma a yanzu haka ma zan ce in ɗana yana son shiga ake ɗan sanda zan ci kare shi.
To a Najeriya har ila yau hukumomin lafiya suna ci gaba da duba hanyoyin da za su samar da cikakken kariya ga yara don kada su kamu da cutar coronavirus. Wace sabon nau'in Delta ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya.
Har yanzu ana nan ana bincike a ga cewa ko za a iya ba wa yara kasa da haka, amma har da yau samu cikakken bayani akan hakan ba, shi sa muka tsaya akan yara san ba mutane sama da shekara 18.
To baya ga haka muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adam Alhikaye zai gabatar mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Barkanku da wannan lokacin, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Prime Minister Britannia Boris Johnson, shugaban Vietnam Gwonye Zunwa Pat da shugaban Malawi Lazarus Makati Chakwera suna daga cikin shugabannin duniya da aka shirya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya a yau Laraba. Johnson ya bada haske a cikin kwanaki kafin jawabin nasa na bukatar daukar matakai domin magance dumamar yanayi. Yana mai cewa wajibi ne a yi amfani da kyakkyawar yanayi domin farfado da tattalin arzikin duniya. Kasashe masu karfin arziki sun amfana daga ci gaba da haifar da gurbatar yanayi, kuma yanzu suna da aiki na taimakawa kasashe masu tasowa su haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da tsarin kaucewa dumamar yanayi mai ɗorewa, a cewar Johnson a wani sako da ya wallafa a shafin sa na Twitter a ranar Litinin. Jawabin Johnson na zuwa ne kwana guda bayan da ya gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House. Yaki da dumamar yanayi yana daga cikin batutuwa da ake tattaunawa a cikin tarurruka daban-daban. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya, Anthony Guterres, ya tattauna da shugabannin Guatemala, Alejandro Gimati, da shugaban kasar Honduras, Juan Orlando Hernandez, a jiya Talata, gabanin jawabinsu na babban taron a yau Laraba. Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Philippines, ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin kasar da ke tsibirin Pacific. Shahararren ɗan siyasan ya sanar da takarar nasa a zaben gama gari na shekara mai zuwa, yayin wani jawabi a wata unguwa mai fama da talauci da ke makwabtaka da Manila, inda ya nemi magoya bayansa da su karɓa buƙatar tasa ta tsayawa takarar shugabancin kasar Philippines. Marino mai shekaru 46 ya yi fice daga talauci na ƙuruciya, inda yake zuwa gidajen abinci domin ɗaukar abinci da aka rage da kuma tara kayayyaki da ba a iya siyarwa ya siyar domin ya samu kuɗi don fara sana'ar fina-finai, bayan da wani haziƙin mutum ya gano shi a wurin wata jana'iza, a cewar shafin yanar gizon magajin garin. A lokacin da yake zama magajin garin, Marino ya ci gaba da ayyukan jama'a don share manyan hanyoyin Manila da maido da tsarin kasuwancinta.
To nan ba da jimawa ba, Yusuf Aliyu Harande zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Inda Majalisar Dattawan Najeriya ta ce tana duba yadda za a wa dokar fansho garan bawul don a magance ƙorafe-ƙorafen da 'yan fansho ke yi kan tsarin da ake biyan su. Hakan na zuwa ne bayan da wani gungun 'yan fanshin na 'yan sanda ya gudanar da wata zanga-zanga kan abin da suka kira ana ci da gumunsu a tsarin yadda ake biyan su kuɗaɗensu na fansho. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Gungun tsoffin 'yan sandan Najeriya kenan daga duka sassan kasar yayin da suke zanga-zangar lumana a gaban hedikwatar 'yan sandan Najeriya don miƙa kokensu dangane da yadda suka ce ana ci da guminsu bisa yadda ake ba su kuɗaɗen sallama da ma kuɗin fansho na wata-wata.
Sunana ASP Sa'idu Garba Garha na rataya shekaru 10 da suka gabata.
Yanzu ma a matsayina irin a na soja wanda ya ritaya ana bashi miliyan 20 da wani abu. Ni kuma aka bani miliyan 1,300,000. Eh a dan sanda miliyan 1,300,000 aka bani sanda na ritaya. Irin makamin a soja ana bashi miliyan 20 da wani abu ake basa wata abin na graduate nasu. Kuma Najeriya na fa namu ne duka. A fitar da dole ne mu san mun zauna a contribution pension scheme ne. Mu ba mu yi wa kamfanin ka aiki ba. Gwamnati tare muka yi wa aiki shekara 35. To saboda haka duk me za ta mai da mu haka? Saboda kullum za mu ce wa gwamnati tare Allah ya isa. Me muka yi wa Najeriya? Shekara 35 muka yi dinnan muka bauta ka sanar laifi. To inda laifi ne mun tuba a zo a cire mu
ko a ce kai ne dama shiga aikin dan sanda
nayi na dama shiga aikin dan sanda tunda na san cewa haka ne karshe na aikin dan sanda da ban shiga ba kuma a yanda haka ma zan ce in dana yana son shiga aikin dan sanda zan ci kare shi.
Sunana GSP Owina Samuel retired na bar aiki da anini uku GSP kenan da aka zo ban kudi na we gratuity saka kirga miliyan 1,800,000 we gratuity na wake nan saka azani a 39,000 a wata we pension nawa kuma na har iya rayuwa na.
Ni ne Gibeon Fitila Goroki bayan shekara 32 da na yi aiki ba daɗi ina karɓar 27,000 kaga wannan dai ba adalci bane mutum da ya shekara 32 a aikin ɗan sanda aikin da kowane rana ana kashe mutum amma muka jimre muka yi shi muna kokari kuma muna kwana da bindigoji mu kwana da ba kokobo amma duk da haka ba za mu je fashi yanzu mun bar aiki a lura da mu kuma anki shine kukan mu.
Daga bisani Sofiyata Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya turo mataimakinsa DIG Sanu Sulemu don yawa masu zanga-zangar jawabi.
When there were the other agitation
yace lokacin da kuka kawo korafin farko ai mun je majalisar dattawan Najeriya da ku kuma kun ji abin da suka gaya mana cuku-cuku ne da ke da sarkakiyar gaske kuma muna yin duk iya kokarinmu don ganin an shawo kan wannan matsalar amma fa abin ba mai sauki bane.
It has not been easy. We keep on doing our best.
To ko mai majalisar dattawan Najeriya za ta ce akan haka? Sanata Ibrahim Abdullahi Dan Baba shine mataimakin shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawan Najeriya.
Yanzu hakan nan da nike wallahi muna nan muna drafting din amendment bill na wannan pension act. Ina son completely a hita daga cikin wannan karni a koma ma karnin da ake da shi can da. Su dai waɗannan 'yan sanda idan suka kawo muna nasu ra'ayi game da wannan za mu hada gaba daya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuma sauraro kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu.
Manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki waɗanda kuma suke cikin masu gurɓata yanayi a duniya sun ba da sanarwar tara kuɗi daban-daban don tunkarar matsalar ɗumamar yanayi a jiya Talata. Shugaban ƙasar Sin Xi Jinping ya ce ƙasarsa ba za ta sake tallafa wa kamfanoni masu samar da wutar lantarki na ƙasashen waje ba, abin da ya ba duniya mamaki kan sauyin yanayi a karo na biyu a jere a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Hakan ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar shirin saka maƙudan kuɗaɗe ga kasashe da ke fama da talauci zuwa dala biliyan 11.4 nan da shekara ta 2024 don waɗancan kasashe su canza zuwa makamashi mai tsafta tare da jure tsarin ɗumamar yanayi. Wannan ya sanya kasashe masu arziki kusa da abin da aka daɗe ana yi musu alkawali, amma ba a cimma burin dala biliyan 100 a shekara don taimakawa yanayi ga kasashe masu tasowa. Wannan wani lokaci ne mai mahimmanci, a cewar Jizun Ma, kwararre akan harkar makamashi na cibiyar manufofin ci gaban duniya a jami'ar Boston. Wannan yana iya samar da kwarin gwiwa a cikin manyan tattaunawar yanayi a Glasgow, Scotland, cikin kasa da makonni 6, inji masana a ci gaba da yarjejeniyar canjin yanayi na Paris na 2015 mai cike da tarihi. Yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da China ta fara tattaunawar nasara. Dangantaka a tsakanin al'ummomin biyu sun ba da sanarwarsu daban-daban. Kasashe makwabtan Afghanistan sun mayar da martani game da janyewar sojojin Amurka na watan da ya gabata da kuma karɓe ikon Taliban a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Suna kiran zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin nasu. Matakin Amurka na ficewa daga ƙasar Afghanistan bayan wata tattaunawa da ƙungiyar Taliban ta haifar da yanayi mai matuƙar wahala ga ƙasarmu. A cewar sarkin Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Qatar tana da kyakkyawar alaƙa da Washington da Taliban. Ta ɗauki tattaunawar tsakaninsu a Doha, babban birnin ƙasar. Taliban kuma tana da ofishinta a Doha tun daga shekarar 2013. Sarkin ya ce za su ci gaba da haɗa kai da abokan hulɗa don tabbatar da cewar an ci gaba da samun nasarori da aka samu yayin tattaunawar, kuma a ci gaba da alkawalin. Muna kuma jaddada wajibcin ci gaba da tattaunawar da 'yan Taliban, saboda ƙauracewa kai yana haifar da rarrabuwar kawunar martani, yayin da tattaunawar na iya haifar da sakamako mai kyau. A cewar sarkin, batun Afghanistan ba lamari ne na nasara ba, amma batu ne na gazawar aiwatar da wasu tsare-tsare a cikin gida.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumomin lafiya sun ce suna ci gaba da duba hanyoyin da za su samar da cikakkiyar kariya ga yara don kada su kamu da cutar coronavirus, wacce sabon nau'in Delta ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya. Dr. Abdullahi Bulama Garba, darakta ne a hukumar lafiya a matakin farko a Abuja, yayi wa wakilinmu Hawwa Umar ƙarin haske kan wannan batu.
To a yanzu ainihin allurar rigakafin corona ba mu sace a cikin rute ba, da ba su kowace ko kuma kowane mutum ya kamata ya je shi a kowace garin hukuma, Allah za a samu rare 3-5 asusi a fada muku da su masu sisi. Yanzu dai gaskiya sai dai mutum ya je shi da yake dai, ai ita jinyar ba ta da wani iyaka cewa wa ko ba za ta kama yaro ba, ko za ta kama dattawa ne kadai, ko kuma mata ne kadai, ko maza ne kadai, haka jinya ba ta da wannan ainihin wato iyakar. Amma abin da yake aukuwa shine aiki ana yin su da ilimi, ba wai da ka kawai ake yi ba, muna aiki da kimiyya. Kuma kowa ya sani coronavirus nan sabon cuta ce, saboda haka kusan kowa ma ko ya yake, wannan shi yasa a Turanci ake ce mata novel virus, saboda sabuwa ce. Ina tabbatar muke cewa har hukumar lafiya ta duniya da ake cewa WHO su kansu har yanzu nazari akan cutar nan, saboda haka ba mamaki yau mai aiki da abin da muka sani gobe kuma wani sabon abu ne. So ya zama kamar dynamic ne. So a iya saninmu na yanzu da kuma abin da bincike nuna shi ne, zai fi kyau a ce lallai a taƙaita ba da rigakafin nan ga mutanen da suke sama da shekara 18. Har yanzu ana nan ana bincike a ga cewa ko za a iya ba wa yara ƙasa da haka, amma har dai mun samu cikakken bayani akan hakan ba, shi yasa muka tsaya akan yara sama mutane sama da shekara 18, amma kuma yaran da suke kasa da shekara 8 kaman wato yan primary da yan nursery haka, to wannan yara a gaskiya a yanzu ba rigakafi za a ba su na ainihin allura ba, sai dai rigakafi na ainihin wato matakan tsaro.
Dr. Abdullahi Bulama Garba, Director a Hukumar Lafiya a matakin farko kenan a Abuja. To kada a manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adamu Yar-Hikaya.
Domin Arewa da har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Ba sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma Arewa maso yamma. Kamar yadda muka faɗa a baya, shin jami'ar Greenfield, sakandaren gwamnati ta Kankara, makarantar ilimin gandun daji ta Afaka, sakandaren gwamnati ta Yauri, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli, ga misalai nan da dama na yadda masu satar mutane sukan jide ɗalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa. Menene laifin ɗaliban nan ne? Da tamkar an yi zoro an kyale su da takeici. Hakanan shirin zai duba sharhin yadda Arewa take a gabani har zuwa shekarun 1980. Tsohon ma'aikacin gwamnati Mr. Fred Manjak zai shigo shirin.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafe.
Ga kashi na farko na sharhi daga masanin kimiyyar siyasa da jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa.
Ba za a ce kowa ya zama jami'in tsaron kansa ba, duk da cewa wasu gwamnoni sun ambaci haka in ce mutane su tsare kansu, amma kuskure ne, saboda wannan yana nufin gwamnati ta kasa, hukumomi sun kasa, kuma ba daidai ba ne hukumomi su fito ƙarara su ce sun kasa aiki kuma suna zaune a madafin iko ba tare da sun sauka ba, kuskure ne. Sannan wannan yana nufin kowa ya nemi makami ya rike, kuma yayin da aka ce makami yana hannun ko mai mafiya yawan al'umma, wata sabuwar barazanar tsaron ce a cikin al'amarin, saboda haka shi ma ba daidai ba ne. Haƙƙin nan yana nan in dai suna kan madafin iko, haƙƙinsu ne su kare al'umma, kuma wajibinsu ne in dai har tsautsayi isa har an kama mutum, kuma ba yanda za a yi an biya kuɗin diyya sannan a sako mutum, wajibin hukuma ne ta biya kuɗin diyya. Ai, abin da isa ma aka ce idan an yi kisan kai a biya diyya, ai don kada a kuma yi gaba. Saboda haka gwamnati idan tana biyan wannan kuɗin diyya, za ta ga gwamnati ta samar da abubuwan tsaron da da ba ta samar ba don a daina satar mutanen. Amma ba za ta yiwu ba ta samar da jami'an tsaro kayan aiki, ko ba ta samar da isassun jami'an tsaro ba, ko ba ta samar musu da horo ba, saboda tana korafin ba ta da kuɗi, kuma ta ƙi ba da kuɗin diyya, kuma ta zauna kan madafin iko. Ba daidai ba ne, saboda haka wajibinta ne ta tsaya ta yi, in kuma ba ta yi ba wajibin al'umma ne su canza wannan gwamnatin a zaɓe na gaba.
Wato duka ya nuna dujiyar da tsautsayi ko kaddara ta sa aka sace yara a makaranta, ita gwamnati ko hukumar wannan jihar ta yi tsayin daka ta ga an dawo da yaran makaranta ko wajen iyayensu?
Lallai dole ta yi tsayin daka, ko da kuwa yana nufin sai an biya kuɗin diyya ne, dole ta biya. Zafin biyan kuɗin diyyan shi zai sa ta ɗauki matakan da gobe ba za a kuma sace yaran ba. Amma yanda suke shakulatin bangaro yanzu, suna bari iyayen yara suna haɗa taro da wanda ce bandala da fucika a yaren zamani, suna ƴanto ƴaƴansu, wannan ne yake da dasawa su ji kaman ba komai su zaman su da ba su ɗau matakan da suka can suka kamata ba. Sannan kuma wannan ne yake sawa masu garkuwar su da zuwa su garkuwa, saboda an bar hanyoyin da za su yi garkuwar a buɗe. Amma in an ji zafin kuɗin da aka biya na diyya, ba wai don ana son a taimake abin nan ba, a don gwamnatin ita ma ta ji a jikinta. Shi yasa a tsari na musulunci aka wajabta cewa duk sanda aka kama wani aka rike aka ce sai an biya diyya, to dole gwamnati ta biya.
Wasu suna cewa ma ai tun lokacin da aka yi satar nan ta 2014 ta makarantar Chibok din na Borno, da ya dace gwamnatoci a yankunan arewa su sa tsaro yadda ya kamata a makarantu.
Sosai ma sosai, amma saboda kusan suna ga kamar sun ci bilis, shi yasa basu dau wani matakai ba, ko kuma suna zaton daga wannan shi kenan ba tare da an dau wani mataki ba, abin an daina kenan, shi yasa basu dauki matakin ba, shi yasa kuma abin ya ci gaba daga wannan makaranta a matsa waccan daga waccan a matsa wannan. Amma yanzu da ya gumu tai gumu gashi suna daukan matakin da tuntun ya kamata a ce an dauke shi.
Duk da duka ba wai fatawa muke ta bangaren batun addini ba, amma akwai masu ra'ayin idan ba ma ɗaliban ba ma in aka kama mutum kawai shi kenan a bar shi kawai ya dogara ga Allah in ƙarshen kwanansa ne shi kenan, Allah ya sa kuma zai fito shi kenan kawai, ba sai an tattauna da kowa ba ma.
A ko kaɗan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne, kuskure ne. Musulmi ba yadda za a raba shi da hararo na sukan musulunci wajen ba da fatawarsa ko wajen amsa wata duk wata tambaya.
Dakata nan dokta, sai shiri na gaba in Allah ya kai mu. Mr. Fred Manjak tsohon ɗan jarida ne da ya aiki zuwa cibiyar 'yan jarida ta ma'aikatar labaru ta tarayya, inda ya fara aiki tun farko a gidan rediyon Bauchi wato BRC. Daga na kai masa sauyin wajen aiki har ya ritaya. Yanzu a matsayinsa na mai karar fansho ya tuna baya.
Arewa na fi daɗin shiri da kuke na arewa a yau. Amma na cikin takaici da baƙin ciki. Da arewa da na sani ya bambanta da na yanzu. Da mutum guda zai yi magana arewa kowa ya yi ladab, amma yau arewa ta zama karazi. Na iya tunawa lokacin da nake diploma a University of Yes, ina shekara na biyu na gamawa da wani aboki na dauke ni muka je Kaduna. Da muka je Kaduna da yake mini muke gidan Hassan Katsina. Muka je muka same shi ga taburma mutane sun zauna a ciyar. Muka je muka yi gaisuwa gate ba a rufe ba, ba wanda ya rufe maka gate. Muka je muka gaishe shi. Da ya gani ya ce wane daga ina, na gaya masa inda na fito. Na gaya masa inda na fito ya ce mini ya lura cewa ina cikin hali na gurguntaka. Sai ya ce mini kai kam daga kana menene? Da ke to lura yi ba mai bara ba ne. Sai ya ce da ni sai ce masa to ina ba abin da nake ne, ina aiki wuri kaza na zo nan karatu a Jos amma in service partial in service. Ya ce mini partial da ke masa in. Me nake nufi da fasha? Ta ce masa ba a biya mun kudin makaranta ba, amma da salari na nake biya. Ya ce a arewan nan nake kwarai. Kana mutumin arewa? Kana aiki da gwamnatin arewa? Nake kwarai. Ya zulum. Ya ce ka kusa gama? Ya ce ka gama ka zo. Zan biya maka wannan wahala da ka sha. Bai ɗauki waya in ba shi adresin DM na da ni ta dan kare da kare kai ga haka. Saboda haka ire-iren arewa mutanen arewa irin wa'annan kamata yi da mutane su ɗauki darasi ta wajensu. Abinda suka yi su ɗaukaka shi arewa ta ci gaba yadda take. Akwai mutum ɗaya da ya yi wani abin da ya zama mun a rawan gani. Ta ga yaya Ali Ahmad lokacin da yake barin sabis ta Nasiru El-Rufai da Obasanjo suka ce za su kace civil sabis. Kalma biyu yayi da yake ba ta yi wa. Kalma biyu din nan bai sake faɗan komai ba sai da 'yan jarida suka bi shi. Ka ce ya ce ba ta yi wa ta yaya? Sai ya ce a duk duniya ko a karatun da yi bai taɓa jin inda aka ce civil sabis za a rushe ta. Sa'annan aikin gwamnati ta hannun consultantsa shi ba ta yi wa. Wanda gaskiyansa ne, wanda ba ta yi wa. In ka ɗauki malami a primary yana consultant, in ka ɗauki soja yana consultant, ba ta yi wa. Akwai hanyoyi da yawa, fannoni da yawa na aikin gwamnati da ba za ka iya sashi a wai consultant. Ka to consultant ya zai maka. Wani consultant ɗin ma bai san abin da yake ba.
Masu sauraro da wannan za mu dasa aya. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon sharan. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika.
Kuma da Allah yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau ta fito daga wurin Faruku Mahe Karuga, Alsa na faɗa daidai, inda ya ce tabbas ikirarin da shugaban Amurka ya yi cewa kafa ƙasar Falastino zai kawo ƙarshen yaƙi a gabas ta tsakiya, haka zan ce yake to, amma mun san ya faɗa ne kawai domin babu wani ajanda cikin mulkin duk wani shugaban Amurka da ƙawayenta. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa Falastinawa a duniya. To amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga wurin Abubakar Ankure Lakwaja da Balana Yashi Lakwaja, Alasa na faɗa daidai, daga jihar Kogi, inda suka ce matakin da wasu matasa a jihar Sokoto ke ɗauka na kisan gilla da suke wa 'yan fashin daji bai zo mana da mamaki ba, musamman duba da yadda akan biyo bayan fage a nemi belinsu ba tare da gudanar da hukunci mai tsauri ko kisa a kansu ba. Wannan tabbas babban ƙalubale ne ga mahukunta. Da fatan za a gyara wannan sakacin. Sakonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Saddaunan Ƙwallon Misau Zaharuddin Muhammad Kaka, inda ya ce Assalam VOA, haƙiƙa muna jinjinawa gwamna Babaga na zulum na ƙoƙarinsa wajen tura yara makaranta kyauta da inganta ilimi a yankin Borno. Wannan abu ya so sa mana rai, mu maƙwabtan yankin Borno, sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi. To amin. To shi kuma Muhammad Salihu Kaura na Moda cewa yayi tabbas al'umma da jama'a a jihar mu ta Zamfara na cikin mawuyancin hali sakamakon matakan da hukumomi ke dauka don magance matsalolin tsaro dake addabar mu. Akwai buƙatar hukumomi su yi nazari akan waɗansu daga cikin matakan da suka dauka, musamman rufe kasuwanni. Allah ya sa wannan wahalar da muke sha ya zama mana tarihi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce tabbas katsa layukan waya babu daɗi, to amma kuma idan har zai haifar da sakamakon da ake nema hakan babu matsala, abun yi kawai ga jama'ar da abun ya shafa shi ne su jure, domin dai bayan wuya sai daɗi. Masu saurare, mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email kenan, da fatan za a ci gaba da aikowa. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wasu shugabannin duniya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba, waɗanda suka haɗa da Prime Minister Burtaniya da kuma shugaban Vietnam, haka zalika da shugaban Malawi, inda hankalinsu ya fi karkata a kan ɗumamar yanayi. Haka an ji cewar Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Philippines, ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin ƙasar a zaben gama gari na shekara mai zuwa. Haka zalika an samu wata babbar girgizar ƙasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai kimanin maki 5.9 da safiyar yau Laraba.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Ali Harambe wanda ya kai ni gabatarwa, sai Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, domin ga shirin yau da gobe.